daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraran assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya samun mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma stashoshin su ma na FM da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizo mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Laraba 7 ga watan Janairun shekarar 2018, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu yi magana ne akan sabanin da ake yawan samu tsakanin 'yan majalisar dokokin Najeriya da sauran hukumomin gwamnati.
To, ko kwanakin baya sai da aka samu wani takun saka tsakanin 'yan majalisar dattawan na Najeriya da kuma hukumar Custom, wanda suka ziyarci hukumar tare da cewa shugaban hukumar bai sako ya tare su har zuwa ofishinsu ba.
Ina cikin damuwa yadda yau kaji ɗan majalisar dattijai na cewa ministoci ko shugabannin hukumomi sun raina su, shi yasa ba sa bin doka. Gobe kuma kaji jami'an gwamnatin na fadin ɗan majalisar ne ke tonewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shuka.
Daya daga cikin abubuwan da yake kawo irin wannan wato kaman raini shine rashin tsoron Allah.
Mu ne muka zabe su, amma mu ya mu da muka zabe su akwai wanda ba mu san su ba.
To, bari mu saurari dan iya da sakon da ya bawa aminin sa Isa Lawal na Ikara don ya isar ga jama'a.
Yau gun dan iya yi bayan haduwar mu kamar wanda aka jefa wa bakin sa asirka. Nace anya kuwa dan iya yau lafiyar ka? Yace kai dai dan Ikara, bari kawai jini na ya sauka. Don ka san ina cikin damuwa yadda manyan jami'an gwamnatin kasar mu ke yi mana gini irin na tubalin toka. Musamman ma dai yadda sukan karar da karfin su wajen warware wa junan su tuka. Dubu dai yadda majalisar kasa da hukumomi bangaren zattawa ke ta faman tanki intanka. Yau kaji ɗan majalisar dattijai na cewa ministoci ko shugabannin hukumomi sun raina su, shi yasa ba sa bin doka. Gobe kuma kaji jami'an gwamnatin na fadin ɗan majalisar ne ke tonewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shuka. A maimakon a ce bangarorin guda biyu sun haɗe guri guda don kawo ci gaban ƙasar ta hanyar fafutuka, wanda wannan ne yasa nake yawan tambayar cewa wai yaushe ne shugabannin kasar nan za su farka. Nace gaskiya ne kuma dan iya wannan ya isa nuna abin damuwa. A ce yau bangarorin gwamnati ɗaya sun kasa hada kai suna ta faman hargowa, maimakon su rinka taimakekeniya ta hanyar zamewa juna garkuwa. Dubi dai yadda a kwanakin baya majalisa ta dinga cara da caccakar shugaban hukumar Custom ta ƙasa kan cewa sun kira shi yaƙi zuwa. Daga baya kuma ta ce ai sai ya sanya kayan sarki idan yana so a bashi ya zo gaban majalisar dattawa. Sai kuma gashi tawagar Sidino Malaya na fadin sun je Hamid Alin yaki musu sannu da zuwa. Don haka nema wasu marubuta suka dauki alƙaluma suna kattaba cewa wannan rigima fa akwai wani abin dubawa. Amma dai ɗan majalisar kasar na neman dukiyar da za a yi kakkawa, ko kuma su shugabannin hukumomin na da wata badakalar da suke boyewa, ko kuwa dai kawai turka-turka ce tsakanin magoya bayan gwamnati da masu mata adawa. Dan yace to eh, koma dai menene babban abin da ya kamata shine waɗannan bangarori su farga su gane cewa al'umma fa suke yi wa hidima. Saboda haka akwai buƙatar su jingine duk wata rigima. Idan wani batun ci gaban ƙasa ya taso su daina gardama. Masu neman duka a jihunsu da dukiyar kasa kuma to su guji handama don dai kowa na gani karshen masu damban dumbuzar dukiyar kasa kenan nadama kamar dai yadda yanzu ana ganin yadda ake ta wujuwuji da waɗanda suka hau kan dukiyar kasar nan suka dinga diduma har ta kai ga yanzu ƴan uwan waɗanda suka yi wancan waso so a baya idan sun hangi mutane na tattaunawa sai su ce da ƴan uwansa ake gulma kenan ci gaban kasa da taimakon al'umma ya kamata ya zo farko a sama sanan duk lokacin da aka bujiro da wani batu da zai taimaki al'umma to shikenan maza maza sai su taimaka wajen taren dangin dafa abin da ƴan kasa za su ci kowa ya samu karama
to game da tambayar da za a yi ta Facebook da muka tambaye ku tana nan ta amma yanzu zamu je ga wakiliyar mu Madina Dauda a zuwar muhawarar yau da gobe mu ji shin ya lamarin yake ne na takun saka tsakanin sanatoci da kuma hukumomin gwamnati
a yau ina tare da baki na mutum uku Ustaz Nuhu Tahir da Jamilu Yunusa da Aisha Abdullahi zamu tattauna wannan maudu'i a yau din nan to da farko barin fara da Ustaz Nuhu Tahir shin me ke kawo irin wannan jiji da kai na kowanne na ganin shine gaba me kake ganin yake kawo wannan matsala
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daya daga cikin abubuwan da yake kawo irin wannan wato kaman reni a tsakanin wato ƴan majalisa shine rashin tsoron Allah an riga an hau mulki an hau kujera kuma an manta da Allah saboda idan mutum ya tsufa akwai abubuwa guda biyu ko kuma guda uku wato ba sa tsufa a jikin mutum shine mutum idan ya tsufa idan ba Allah ya taimaka masa ba ko Allah ya taimaka mata ba son mulki zai karu son rai mai tsawo zai karu sannan kuma da son kuɗi zai karu sai wanda Allah ya taimake shi to wayna abubuwan ba sa tsufa idan mutum bai rike Allah ba so rashin rike Allah subhanahu wataala shi yake janyo irin wannan abin da zai kai har ga raini su raina juna ko kuma su raina na gaba da su
jamilu barin dawo gare ka kai me yasa kake ganin irin wannan abubuwan ke faruwa tsakanin ƴan majalisa da wasu shugabannin hukumomin gwamnati
assalamu alaikum ni ina ganin akwai abubuwa da yawa da suke kawo jani'in jaka tsakanin ƴan majalisa da shugabannin gwamnati that's what chief executive kenan na shugabannin hukumomi gaskiya kamar ƴan majalisa da saratocin mu kenan da ƴan majalisan wakilai ƴan majalisa ne wanda mu muka zaba wanda ƴan Najeriya suka zaba su wakilce su amma yawanci in kika duba zaki ga yawanci su kamar suna wakiltan kansu ne abinda yake faruwa shine zaki ga abinda yake kawo matsala tsakanin su da waɗancan shugabannin hukumomi ba wani abu bane in ba a musu inda suke so bane yanzu kamar kika duba maganan kamar Hamid Ali da ƴan majalisa da sanatoci akwai abubuwa da suke faruwa a baya kafin zuwa Hamid Ali wanda an san saba ba wai bai kamata ana yi ba amma sun saba ana musu shi kuma da yazo da bai musu wannan abin sai suka yi zaman to kaman suna samun takun saka da shi kamar sanatoci shi da Hamid Ali yazo ana fadin cewa akwai wayansu kaman kudade da ake ya kamata a ce ana ba su shi kuma da yazo yace abubuwan da babu to wannan abubuwa ya kawo musu takun saka kware da gaske
Aisha barin zo gare ki me yasa kike ganin ake samun wannan sa'in sadin
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yanda ƴan uwana suka yi magana ne kamar na farko ustaz ya faɗi maganar tsoron Allah shine ma ina jin ga farko da ƙarshen magana na daya na biyu kuma akwai ban san ko zai ce mishi izgili ba tunda dai waɗannan talaka mu ne muka zabe su amma mu ya mu da muka zabe su akwai wanda bai taba zuwa constituency for the past 8 years ba mu ba san su ba akwai da yawa yanzu aka kira sunan su ni kamar ina da mai kallon TV kullum sai in ga ni ban taba ganin constituency ni garin mu ba akwai guda ko uku hudu wanda ban taba ganin su ba so muna kiran su city warmers so ni abin da yake ban haushi da lamarin su shine inda suke nuna kamar sun isan su suwaye ina ga mu da muka zabe su ma mun fi su tunda ai mu ne muka kai su gurin Allah ne ba su amma mu muka yi sanadi saboda haka mu abin da yake mana ciwo a wannan lamarin shine su yi mana aikin da ya kai su fada da wani ba nasu bane su fitar da magana sun hayya yau ina kallon TV na ga wani dan gome yana cewa wai su ba za su saki sa hannu abin shugaban kasa ba kowanne mutane da ya kawo ruwan su
saboda ran bai cire magu ba kuma inda second brother na yi magana ne cewa kudi magana kudin nan ne fa da shi kawai zagaye musu labari
to ustaz barin da gare ka anya kana ganin cewa wannan irin abubuwa da ke faruwa da ƴan majalisu ke daukan kansu misali a bisa waɗanda dole ne a girmama su abu ne na kundin tsarin mulki akwai kila dalili da ya kawo haka
to kowani tsari akwai bangarori wanda zaka tsaya ka takai tambaya idan kaji an ce abu kaza ko wani shugaba ya ce za a yi kaza ko kuma muna so mu yi kaza ko a shari'a musulunci ma an bada wannan daman za a tambaya a dubi shugaba a ce da Allah ko za a dan kawo mana hujja yawwa a kawo mana hujja in akwai shi a cikin Qur'ani ko kuma cikin sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya kawo hujja shikenan so a tsarin ko kuma gundun tsarin mulki na Najeriya idan dai ana ganin to ba za a rasa bangarorin da su sanatocin suke da wannan damar ko kuma an ba su wannan damar su yi tambaya ko kuma su yi bincike ko kuma su samu shugaba su amma yadda za su bi the how in ji Bature yadda za su bi hanyoyin da za su bi ne to a yanzu yanda ake yi ne gaskiya abin yana ba har ayyukan mu kunya so yana kai ga har ka gan manyan mu sanatocin mu har su kai ga zage-zage dukan juna da sauransu ko lokacin annabi akwai lokacin za ga ana musu akan wani abu amma akwai inda ake bin komai a tsare so idan akwai shi a constitution na Najeriya cewa ga yanda zaka bi abtun su bi wannan tsarin amma ba za su tsaya su fara wato ba mu kunya a idan duniya duk abin da zamu ce da su ko Allah ubangije ya iya musu kare basu da iyawan su dukkan mu gabaki daya
to Jamilu barin da gare ka me kake gani ne shin ya zama kaman wato kundin tsarin mulki ne ke gogayya da son rai ko son zuciya na mutane
gaskiya kam su kam ɗan majalisun nan abin nasu in ka duba wanda suka zo ne yanzu majalisa na bakwai kenan ko na takwas wanda suka zo lokacin Buhari nan akwai especially wanda dama sun yi kafin wannan lokacin so kin san kowa yana duba inda me yake faruwa a da me yake faruwa a yanzu so yanzu an samu canje-canje da yawa ne so kuma suna ganin yanzu kamar yanzu inda zabe yazo ya gabato kowa yana tunanin ina ne zai samu kudi saboda ya je zabe ya zo so ni ina ga kowa kiran da zan kira ga mu da muke zabe ne ya kamata 2019 mu san su waye za mu zaba su waye za su wakilce mu a wannan majalisa yawa su kuma maganan fadan su da chief executive na hukumomin gwamnati ya kamata komai da hikima yake saboda ko da Allah ma ya yi annabi Musa wurin Fir'auna ai bai tsoron Fir'auna amma akwai logic akwai hikima ko malam yace wal muzatul hasna naga ina ma da video din na Sanato Dino da Hamid Ali yana ga mai cewa da suka zo custom headquarters ba wanda ya zo receiving din su kuma na da din asan da Hamid Ali ba shi yace shi ma chief executive shi ma da suka je ba wani sanatin da yake zo receiving din su so su ma suna da nasu tsari kuma akwai manyan gwamnati da suke zuwa suke kawo musu ziyara su ba su fi su ba su sanatocin ba su fi sauran ba so therefore akwai abubuwan da ina gare ko da mu ne kamata mu san su waye kamata mu saba dan gaskiya akwai aiki a gaban mu ja
Allah Aisha me shi ka gani ni kan ma babban albishir din da zan wanda suke kan mulki yanzu shine a suke cikin houses din guda biyu yanzu gaskiya talakawa fa ba wasa da ne za a kulle ƴar magi waye ne rabiyar akai musu wallahi ni na imani ko ina raye ko ba na raye 2019 za a yi siyasa ne tsagwaranta
sosai
insha Allah saboda aka kar ma su ga wannan rigan da suke gogogi amma ba ma jin haushin su amma abin da suke ne yake mana ciwo wasu ma gaskiya ba su ma san abin da ya kai su gurin ba don suna kamar is a pride ka zama ka je gurin ka gyara babbar riga kana daga hula ba shi muke so ba abubuwan da ya kamata su yi yanzu completely sun aje shi a gefe me hada ku da fada da shugaban kasa ku ne za ku yi defending din shi party ku daya amma sai ku zo ku ne wai kuna kuma against him to ya za ku yi talaka su su yadda da ku
akwai wanda ba party su dai ba
ba ku suma da yawa ai majority a cikin housing leadership din party ɗaya ne su kuma su ne ma masu ka problem din ai MPDP ma an kallo ne a wannan gidan saboda haka ni dai albishin da nake musu shine gaskiya duk wanda bai tsaya ga Allah ba kamar yadda ustaz zai faɗa wallahi mu ma ba mu tsaya mishi ba yawa
ustaz barin da gare ka menene shawarar ka tunda muka samu kanmu a cikin wannan hali na cewa suna dan nuna girma su da isa suna nuna girma da isa ga kan shugabannin hukumomi da ma kowa da kowa ma da zai shiga harkan su a majalisa me shawarar ka ta ya za a shawo kan wannan
kawai abin da ya kamata su yi kawai su duk wanda ya san ya saci kuɗi ya mayar. Idan suka mayar da kuɗin, Allah subhanahu wataala zai sa albarka a cikin mulkin ƙasar nan, kuma za a samu kwanciyar hankali a cikin nan ƴan majalisa, sannan kuma su har ko ƴaƴansu ma kowa za su ji daɗi. Idan ka san ka saci kuɗi ko kuma ka taɓa abin da bai kamata ba, ko kuma ka yi mutanen ka ƙarya a constituency ɗinka, ka je ka faɗa musu ku ce jama'a ku yi haƙuri, na yi muku ƙarya kaza da kaza, amma yanzu na canza, Allah subhanahu wataala ya gane da ni, ku yafe ni, wallahi mutane za su sake zaben sa. So su koma ga Allah ne shine dai maganan da zan faɗa musu, itaqullah. Duk mutumin da ya wani laifi wa Allah ya laifi, tabbas zai taɓa samun zaman lafiya a rayuwarsa ba. Sannan kuma duk mutumin da ya hau mulki ta hanyar cuta ko kuma rigging, inji Bature, to ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba. To dole za a rinka faɗace-faɗace da juna, za a fi samun shaidanu a cikin wato irin wannan gurin. Amma shawaran da zan ba ƴan Najeriya shine a yi musu addu'a, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, bulinka juna addu'a, shugabanninmu bulinka musu addu'a, Allah ya taya su riko, saboda ko ni ko ke aka dora a wannan gurin sai mun yi da gaske, Allah ya sa mu cika da imani.
To Jamilu, bari zo gare ka, shawararka ta ƙarshe. To me yasa ba za ku dukan ku ba wanda yace shugabannin hukumomin gwamnati su ma sai kaza?
Ah, su kamar kowanne da ai su ma ɗan adam ne, kowanne za su matsalar su ma ba wai su ma suna da nasu matsalolin. Amma mu abin da muke cewa yanzu me yasa su a majalisar akwai PDP, akwai ABGA, akwai APC, amma me yasa su ya junan su ba opposition, saboda inda suna neman wani common interest unsu. Kamar yanzu duk committee da ake, akwai ɗan PDP, akwai ɗan APC, amma idan suna neman abu saboda common interest suke nema, duk ya shafe su, suna so ne abin da za su samu a jihun su kawai. Amma maganar faɗa da shugaban ƙasa, shugaban ƙasa yana APC, most of masu faɗin da can APC masu fiyawa suna faɗa da shi. Amma kuma su kuma can kuma shugaban ƙasa ne tura waɗannan su Hamid Ali ko masu wanda suke faɗa da su. So amma saboda in aka zo wani magana interest din su ne, duk nan sun hada kai, in ka gansu a majalisu wannan kana shiga, duk ba wani PDP ba wani APC, mu ne kawai a waje kake ganin su, haka kake ganin haka. So ya kamata lokacin da za mu yi faɗa da talakawa su za su daina faɗa da junan su, su ya zo 2019 ya kamata ka tsaya ka ga wane ne zai tsaya maka yanci, wane ne zai maka wakilci na gaskiya.
To Aisha, shawarar ki ta ƙarshe. Ni shawara ta ga gaskiya a fitar da san rai a duk mulkin ƙasar nan gaba daya. Duk wasu bala'i da muke gani yanzu san rai ne. Da mu koma ga Allah da ya fi mana mulki daga Allah ne, kuma ka so kai alƙawari za Allah zaka iya mulkin nan ya baka. So ba amfanin kuna ta wannan bala'i da muke gani da suke ta yi akan wannan labari, mu su aje shi a gefe su mana aiki muka tura su su yi. Yauwa, in ba za su yi aiki ba, mu ma za mu nuna musu insha Allah 2019.
To lallai an ji tattaunawa yadda ya kasance akan abubuwan da ke faruwa tsakanin ƴan majalisa da shugabannin hukumomin gwamnati. Kamar yadda Aisha tace har ma dai sun yanzu suna ganin kaman shugaban ƙasa ba kowa bane a gaban su, har ma wai zai aika da sunayen mutane da yake son a tantance su ce su ba za su yi ba. Abinda Hausa yake cewa shine, in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Ga shawarwari nan daban-daban, tunda kuwa shekara 2018 muke, saura ƴan watanni kalilan za a zo lokacin zaɓe, kuma a cikin wannan shekaran ne waɗannan ƴan majalisun za su dawo gare mu suna neman a zaɓe su wakilce mu a majalisun ƙasa. To anan zan dasa aya, sai kuma wani jikon lokacin da za mu ɗau wani maudu'in mu yi kace-kace da shi yadda muka saba a wannan zaure. To a madadin Ustaz Nuhu Tahir da Jamilu Yunusa da kuma Aisha Abdullahi, ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya.
Shugaba.
To Allah ya samu dace. Madina mun gode sosai. Sannan kuma ba nan muka tsaya ba domin akwai mai fashin baki yana nan ya laƙe zai mana fashin baki lauya ne. To amma kafin sannan bari mu je ga tambayar da muka muku a Facebook Live muka ce a tambayar da muka dora muku a Facebook, Twitter da Instagram cewa ta yaya kuke ganin ya kamata ƴan majalisun dokokin Najeriya da sauran hukumomin gwamnati su haɗa kai tare don yin aiki da cire da ƙasa gaba. Ga inda kuka amsa.
To sakon farko yace sakon farko ya fito ne daga gurin Arma Ya'u Husaini yace salam yau da gobe fatan alkhairi a gare ku hakika yau fa kun dauko babban maudu'i wanda ya dade yana ci mana tuwo a ƙwarya abin mamaki da abin takeici shine sai kaga tsakanin gwamna da sanata jam'iyyar su guda amma tsakanin su babu jituwa sai kaga sun je gidajen radio suna ta caccakan junan su maimakon su hada kawunan su waje daya sun fi so su je gidajen radio suna caccakan junan su shine suka fi iyawa saboda ba wai talakawa suke yi wa ba a tashi lafiya.
To sai kuma Yusuf M Ramadan mai Gombe yace yau da gobe matakar dai ciyar da ƙasa gaba ake bukata to fa ya zama dole ɗan majalisar dokoki da sauran hukumomin gwamnati su tashi tsaye su hada kai tsintsiya madaurin ki daya su tabbatar da sun gudanar da harka ko kuma sun gudanar da wakilci na gari domin ciyar da ƙasa gaba. Bugu da ƙari ya kamata ɗan majalisar dokoki su tabbatar da cewa sun yi wakilci mai ma'ana a majalisa domin kawo wa jama'ar da suke zabe a ayyuka ci gaba. A ƙarshe nake fatan Allah ya taimaki dukkan ƴan majalisar dokoki da hukumomin gwamnati masu kishin ƙasa domin ciyar da ƙasa gaba. Amin.
Sai kuma a sakon baba Ganna Alhaji Dabuwa Unguru yace hanyar da ya kamata ƴan majalisun dokokin Najeriya da sauran hukumomin gwamnati ya kamata su bi domin yin aiki tare don ciyar da ƙasa gaba shine kafa wata committee da zai ba su damar tattaunawa a kowace ƙarshen wata.
To sai kuma injiniya a review Muhammad Gidan Madi yace barka da aiki yau da gobe. Tabbas idan ƴan majalisar dokokin Najeriya da sauran hukumomin gwamnati suka hada kai waje daya tabbas za su iya aiki tare kuma su ciyar da ƙasa gaba amma fa sai sun cire son rai da son duniya.
Shi kuma Sa'idu Sabo Awiyo yace yau da gobe hanyoyin da ya kamata majalisar dokokin Najeriya da hukumomin gwamnati su yi domin yin aiki tare domin ƙasa ta ci gaba kowa ya sa kishin ƙasa a zuciyarsa ba kishin me zai tara kafin ya sauka daga mulki ba.
To sai Yahaya Zakari yace yau da gobe idan ƴan majalisu da hukumomi za su cire son rai da son na kusa da su da son roƙo da son sa tsoron Allah da rukun gaskiya to su cire kwadayi kuma to ƴaƴansu da tara abun duniya ga ƴaƴansu ba barin doka ta yi aiki a kansu ba kai wannan ya caba abin nan din amma dai abin da nake bauta shine in suka cire son duniya da tara dukiya ga ƴaƴansu da kansu to za su aiki tare sannan kuma kar su yadda su sa son zuciya kawai abin da yake nufi kenan.
To haka yake. Sai kuma Alhaji Abbas Baffacale yace hakika hada kawunan ƴan majalisun ƙasa ta Najeriya da wasu hukumomin ƙasar domin ciyar da ƙasar gaba hakan yayi kyau. Ina fatan gwamnatin ƙasar za ta dauki matakin hakan domin kawo ci gaba mai amfani a daukacin ƙasar.
To sai Zainab Musa mai addu'a tace ta hanyar zama tsintsiya madaurin ki daya wato haɗin kai da kuma jin tsoron Allah a dukkan ayyuka idan suka yi haka lalle za su samu ci gaba a Najeriya ku tashi lafiya yau da gobe.
To mun gode. Sai kuma Lurwanu Yakubu Jikamshi yace assalamu alaikum yau da gobe ƴan majalisu za su iya aiki tare da sauran hukumomin gwamnati wajen ciyar da ƙasa gaba matukar ba za su sa hasada da jin zafi ba a tsakanin su.
To sai mu tsallaka mu je kuma shafi mu na Twitter inda @IbrahimMKRFI2 yace yau da gobe hanya ɗaya ce kawai ta duba fa'ida da muhimmancin abin da bangaren zartarwa yake aike wa majalisa bangaren majalisa koda kuwa akwai sabani a bangarorin biyu.
At Nura Moha yace gaskiya da adalci su ne abubuwan da za a sa a gaba domin kaiwa tunda to yace ina ga yana nufin domin kaiwa a gudu tare a tsira tare. To muna fatar samun hakan a Najeriya. Amin summa amin.
To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni sai a biyo mu za a ji tattaunawar mu da mai fashin baki. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum.
alaikum salam.
To barista Aliyu Abdullahi barka da warhaka.
Yawa ban kamar barka da warhaka.
Barista barka da shigowa.
Ya sanyi.
Yawa barka mu. Alhamdulillah lafiya lawa.
To masha Allah. To a barista ka ji magana da muka dauko yawanci akan samu takun saka tsakanin majalisar dokoki ko na tarayya ko na wakilai da tsakanin hukumomin gwamnati wanda zaka ga wani na ganin fifiko akan wani ko kuma wani na ganin cewa ai aikin sa yafi na wani muhimmanci kamar abin da ya faru tsakanin ƴan majalisa din na sanatoci da Hamid Ali na hukumar custom na cewa bin Teresa ba to wannan ce tuka muka ce to bari mu ji yaya za a yi su aiki tare ne ba tare da irin wannan hadakar ba me doka ta tana da akai ne
wannan shine wato ɗaya daga cikin abubuwan da ita mulkin demokradiyya ke takowa da shi. Ya ta iya in aka gane kan abin aka za a iya samun nasarar wato shugabanci a ƙasa amma in aka saka gane yadda za a fitar da lamarin zai ka ga kuma abubuwan sun caɓe.
To mun ina dai tuna maka minti huɗu kake da shi nan gaba ko uku. Ka zo ku ne mana.
Na farko dai ita kudin da tsarin mulkin sassan nan ya riga ya ware yadda gwamnatin Najeriya za a tafiyar da ita akwai hukumar zartarwa akwai kuma ƙarfi wato powers da aka ba wa hukumar zartarwa sannan akwai hukumar wato su majalisar dokoki da su ma ƙarfin da aka ba su wato powers ɗin da aka ba su na su yi doka kuma na su bi duk wasu abubuwan da hukumar zartarwa ke yi su duba suna da wannan ƙarfin ko kuma ce power sun su yi haka. Sannan na uku ɓangaren gwamnati wannan yawanci ba kika samu wannan abin da ya shigo shi ne wato kotu su kuma su fassara waɗannan dokokin da aka yi. To abin da ya sa yanzu ake samun saɓani tsakanin hukumar zartarwa da hukumar da su majalisar dokoki ba don wani abu ne sai saboda ba a mutane ba su san bin abin da doka ta tanada kowa yana so ya wuce iya adadin yadda doka ta tanada da mishi ta tanada
da wuce gona da iri
so shi ya sa ake samu saɓani da kuma kamar irin yadda masu aiko da saƙonni suka yi magana a baya da son zuciya ba wai son kasa ba ƴan majalisar dokoki kaga dukansu nan suna wuri ne a matsayinsu na wato mutanen da suke wakiltar mutanen ƙasar Najeriya baki ɗaya duka waɗannan jiholi 36 a ƙananan hukumomi 774 so amma za ka ga yawancin lokaci me kansu bi abin da ya kamata su bi wato su wakilci mutane wakilci mai kyau sai ka ga sun koma kan ɗin abin ra'ayin kansu to shi ta ake samun saɓani amma in ba ka wanke duka ita kuma zartarwa ƙarƙashin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari wato ɓangaren gwamnati ce mai tsarki ita hukumar zartarwa yanzu haka saboda a ƙarƙashin shugaban Muhammadu Buhari yana wuya a samu mutum sai dai in ba a san kayi ba daidai ba amma in har dai za ka yi ba daidai to za a tona ma a cikin kuma za a fitar da kai saboda ka gwamnatin hukumar zartarwa a wannan karan ba ta cika wasu matsaloli ba matsalolin da ake samu daga wurin su ƴan majalisar dokoki ne saboda son rai ka ga akan in nan duwa na ce maka akan wannan wato kasafin kuɗi na ƙasa a duk lokacin da hukumar zartarwa ta yi da tsaro da cewa da doka ta tana da cewa sai su zo sun kare a wato kasafin kuɗi za ka ga yawanci za ka ga wasu irin abubuwa da su ne da dokokin nan za su ta mishi za su nemi su tusa nasu wasu kuɗaɗen da suke so ce wai suna so a je yankunan a musu abubuwa
to ba ni sa a yi lokaci ba zai bar mu ba
baya su kan koma baya su karbe shi ba wai ana yin ayyukan nan ba ne
Barista, bravo ka tsaye maka hanzari a nan.
Lokaci yayi wallahi yawa. Sai dai in mun sake waya darasin zamu saki dasawa daga inda ka fara magana wannan salon maganan cewa kasafin kuɗi da yanda abin yake. Mun gode kwarai. Yawa to ai dole anan zamu tattara ina mu kan yanzu kan a madadin
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Robert ni Usman Ahmad Kabara a madadin wadda ta dama Facebook Live Hafsat dan mai suru nake cewa mu zama lafiya daga nan Washington DC wa san kokowa ba ta mance ba wa san ne na motsa jike dinkin su ba ta share ba